yau biyar ga watan Jumada Tsani hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1438 wanda ya daidai da 4 ga watan 3 miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2017 ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa at-tarhib na Imam al-Mundhiri rahimahullah. In ba ku manta ba, muna cikin kitabul ilmi na littafin. Mun faru bayani dangane da at-targhibu fi nashril ilmi, kwaɗaitarwa ga watsa ilmi, ko watsa ilmi wadda lalata alal khair. Mun karanta wasu hadisai cikin littafin, mun tsaya ne dangane da hadisin Anas ɗan Malik, ko to yau ma za mu tashi ga hadisin Anas ɗan Malik. Ya ce wa anhu ƙala, shi ma wannan hadisin an karɓo daga gare shi, ma'ana daga sahabin da ya ruwaito hadisin da ya gabata, wanda ya ruwaito hadisin da ya gabata kuma shi ne Anas ɗan Malik. Kenan shi ma wannan hadisin an karɓo shi daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Anas ɗan Malik. Yarda Allah tabbata ga Anas. Anas ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, ya ce ma min rajulin, babu wani mutum, yun ashu lisanuhu haqqan, da harshen sa ke fadin gaskiya, yu'mal bihi ba'dahu, kuma ayi aiki da gaskiyan nan ko bayan wucewa ta, illa jara lahu ajruhu, face ladarsa ta guda na gare shi illa yawmil qiyamati, har zuwa ranar kiyama. Duk mutumin da harshen sa ya faɗi wani abu na gaskiya, yun ashu bi ma'ana ay yaqulu, duk mutumin da harshen sa ya faɗi wani abu na gaskiya, kamar ya faɗi wani abu na ayat qur'ani ko hadisi tabbatacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba su ne gaskiya ba, to yace za a benga ladarsa za ta gudana zuwa gare shi har zuwa ranar kiyama. Sannan kuma an kai aiki da gaskiyan nan da ya faɗi ko bayan wucewa tai, ko bayan wucewa tai ilimin nan na gaskiya da ya karantar ana aiki da shi, to babu mutumin da ke faɗin irin wannan gaskiyar ayi aiki da ita, illa jara lahu ajru, face ladarsa ta gudana gare shi lamil kiyama har zuwa ranar kiyama. Kenan abin nan da ya faɗi na gaskiya, ilimin nan na alkhairi da ya karanta na gaskiya da ya karantar, matukar an yi aiki da ilimin nan za a ci gaba da rubuta mai lada ko bayan ya mutu. Kun fahimta? Thumma waffahu Allahu thawabahu, sannan Allah sai ya cika mishi sakamakonsa yawmal qiyamati, ranar kiyama. Nan duniya za a ci gaba da rubuta mai lada ko bayan ya mutu in ya faɗi gaskiya, sannan ranar kiyama Allah ya cika mai sakamakonsa. Kun fahimta? Yace rawahu Ahmad, Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisin bi isnadin, da isnadi fihi nazar, wanda yake akwai abin dubi ga isnadin. Me ma'anar fihi nazar? Cewa akwai magana ga isnadin, ko akwai abin dubi ga isnadin, ma'ana akwai maganganu. Walakin al-usul, sai dai usul ta adadu tana karfafa wannan hadisin. Kaga in mun kabe ka'idoji na usul, yana ƙarfafa wannan hadisin. To sai dai duk ka'idar da ka biwa yadda za a yi wannan hadisin da ya ƙetare, domin hadisin da cikin isnadin sa akwai da ifi. Kun fahimta? Don haka hadisin da ifi ne. Don me? Saboda akwai da ifi cikin isnadin. Amma da ya inganta, ko da yake bari mu isuwa, ƙauluhu, faɗarsa cikin hadisin da ya ce yun ashu, me ma'anar yun ashu? Ma min rajulin yun ashu lisanuhu haqqan, menene ma'anar kalmar yun ashu? Ay yaqulu wa yadhkuru. Ma min rajulin yaqulu lisanuhu haqqan, ko kuma ma min rajulin yadhkuru lisanuhu haqqan, ba wani mutum wanda harshen sa ke fadin gaskiya. Kaga yun ashu bi ma'ana yaqulu. Kun fahimta? To yace ba wani mutum wanda harshen sa ke fadin gaskiya, kuma ayi aiki da gaskiyan nan har bayan wucewarsa, face ladarsa ta gudana gare shi har zuwa ranar kiyama, sannan Allah ya cika mai sakamakonsa ranar kiyama, har sai a kai shi aljanna. Kenan ko? Kaga da hadisin ya inganta, mallan yace akwai abin dubi ga isnadin hadisin, haka yake. akwai da ifi cikin isnadin da ya inganta wannan hadisin yana nuna mana kwadda yana kwadaitar da mu game da fadin gaskiya kai ha wannan hadisin yana kwadaitar da mu game da fadin gaskiya ko sannan kuma yana karantar da mu game da fallalar fadin gaskiya wanda ya fadi gaskiya ga fallan da Allah zai ba shi duk wanda ya fadi wani abu na gaskiya ko menene kuma an kai aiki da gaskiyar nan ko bayan wucewa tai to za a ba shi lada sannan kuma ranar kiyama Allah zai cika mai sakamako ina fatar kun fahimta ni ko na san ba gaskiya da tafi alqur'ani da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo wannan hadisi karkashin babi mai kwadaitarwa game da watsa ilimi na ku da abin da hon ka san gaskiya ne ku fade shi amma ku fade da neman yarda Allah sannan kuke samun lada sai hadisi na gaba yace warwaya an abi umama radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul arba'atun tajri alaihim ujuruhum ba'da al-maut rajulun mata murabidan fi sabilillah wa rajulun allama ilman fa ajruhu yajri alayhi ma umila bihi wa rajulun ajra sadaqatan fa ajruha lahu ma jarat wa rajulun taraka waladan salihan yad'u lahu rawahu al-ahmad wal bazzar wa tabrani fil kabir wal awsat wa huwa sahihun mufarraqan min hadith ghayri wahid min as-sahaba radiyallahu anhum hadithun mun gaba kuma na ƙarshe cikin wannan babin mai bayani game da kwadaitarwa ga yada ilimi yace warwaya an ruwaito shi an abi umama radiyallahu anhu an ruwaito wannan hadisin daga abu umama yarda Allah tabbata gare shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula ce naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa arba'atun mutane hudu tajari alaihim ujuruhum la dasu za ta ci gaba da gudana gare su ba adal mutu ko bayan mutuwa ko bayan sun mutu an turbude su an sanya cikin kaburbura Allah zai ci gaba da ba su ladar su za a ci gaba da rubuta musu ladar su dawa yace na farko rajulun mata murabidan fi sabilillah mutumin da ya mutu yana mai ribadi cikin daga tafarkin Allah murabidi wanda ya mutu yana mai ribadi me ribadi ribadi lokacin da ana yaki lokacin da ana jin tsoron abokan gaba su kawo farmaki ko kaga sai a kewaye gari da ganuwa da katanga sai ayi makatanga kofa guda ko kofa biyu to kofar bayan an samu ta kofa kuma an kulle ba haka na ake barin ta sai a samu wasu sojoji masu iya ba Allah rayukansu sai su zauna nan fakun wannan kofar kaga da makiya sun zo da wa za a fara da su za a fara kashewa to waɗannan wayanda annan suna zaman dako so suna fake kofa ko wata kafa ta musulmi wanda ake tsammanin abkuwar kafirai daga gare ta to waɗannan su ne murabidu na fi sabilillah su ne masu zaman dako malamai sun kace yafi lada bisa ga zuwa jihadi kun fahimta dan yafi jihadi hadari yana da fallala kwarai ribadi to sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace mutane hudu ladar su za ta ci gaba da gudana gare su ko bayan sun mutu na farko yace rajulun mata murabidan fi sabilillah mutumin da ya mutu yana mai ribadi kenan duk wanda ya mutu yana mai ribadi to wannan mutuwa ba ta za a yanke mai lada za a ci gaba da bashi lada ko bayan ya mutu kaga fallalar zaman ribadi ko sai mutum na biyu yace wa rajulun allama ilman da mutumin da ya karantar da wani ilimi na addini fa ajruhu yajri alayhi ladasu za ta ci gaba da gudana gare shi ma umila bi mudda an kai aiki da ilimin nan sadda an kai aiki da ilimin da ka karantar ko bayan mutuwar ka ne ka karantar da mutane wani hadisi sahihi na annabi sallallahu alaihi wasallam ko wata aya alqur'ani wani hukunci na wata aya alqur'ani ko bayan ka kille ka fadi ka mutu matukar an kai aiki da hadisin nan da ka karanta ko da ayan nan ko da gaskiyar nan da ka karanta Allah zai baka lada. Kun fahimta? Wa rajulun sai mutum na uku da mutumin da ajara sadakacin ya gudanar da wata sadaka. Me ma'anar ya gudanar da wata sadaka? Ya bayar da sadaka mai gudana. Sadaka wadda ake ci gaba da cin amfani ta kamar gina masallaci. Ya gina masallaci sai ya mutu. Za a ci gaba da za a bar sallah tunda ya mutu ko za a ci gaba da sallah? Za a ci gaba. Kaga wannan masallaci da ya gina yana cikin sadaka mai gudana. Ko ya gina makarantar Islamiyya ko ta mata ko ta yara ko ta manya. Dan ya mutu za a kulle makarantar. A ce tunda mai makarantar ya mutu sai a bar karatu. Za a ci gaba da karatu ko? Kaga sadaka mai gudana kenan. Kamar ya haka famfo, ya sa famfo ko bohol ko ya gina rijiya. In ya mutu barin shan ruwan famfon ko bohol din ko rijiyar za a yi, za a ci gaba da sha. To ko bayan ya mutu sadda duk wata halitta ta Allah ko mutum ko dabba ko kwaro ko aljani ko tsuntsu ya sha ruwan dabban nan ko yana cikin kabari Allah zai ba shi lada. Kun fahimta? Kamar hanya ba ta da kyau ya zo ya gyara. Ya gyara hanya. Ka gani ko bayan ya mutu sadda duk wani ya amfani da hanyar nan za a ba shi lada. Kamar ya dasa icci ko ya shuka icci. Iccin nan mai inuwa ne ko mai ƴaƴa? Duk sadda wani ya zo ya sha inuwar iccin nan ko bayan wanda ya dasa shi ya mutu za a ba shi lada. Haka duk wanda ya ɗebi ƴaƴan iccin nan ya ci ko da satar su yayi ba kai kan ba shi ba, ko bayan mutuwar ka za a ba shi lada. Kun fahimta? Wannan ita ce sadaka mai gudana. Shi ne ya ce wa rajulun ajra sadakatan, da kuma mutumin da ya gudanar da sadaka, ma'ana ya bayar da sadaka mai gudana, fa ajruha lahu, to ladar sadakan nan tana gare shi ma jarar muddin ta gudana. Ma'ana muddin an ka ci gaba da amfani da ita ko bayan ya mutu Allah zai ba shi lada. Wannan shi ne na uku ko? Sai mutum na hudu ya ce wa rajulun taraka waladan salihan, da mutumin da ya bada na kirki ya da'ula wanda yake mishi addu'a. To duk addu'ar da dan nan yayi maka Allah zai kai ma ladar addu'an nan. Sannan ba addu'a kawai ba, duk aikin da danka ko diyarka ya aikata Allah tabaraka wa ta'ala zai kai ma lada ko bayan mutuwarka. Don hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwaladu min kasbi abihi, da yana daga aikin ubansa. Don haka duk aikin da daya aikata na alkhairi, to ko ubansa ya mutu ko uwarsa ta mutu za a kai musu lada, don su sun kai sababbi a aikin alkhairin nan. Shi yasa yake da kyau a tashi tsayawa ƴaƴa tarbiyya ta musulunci, domin ko bayan mutuwar ka su gaba da aikin alkhairi don ka samu wannan ladar. To amma in da yayi mugun aiki wani abu wanda bai da kyau, in uba ne ya karanta sai wannan mugun abin, shi ma ko bayan ya mutu za a kai mai zunubi. Kun fahimta? Amma in ba shi ya karanta sai ko ya nuna mai ko ya dalilan ta sai akan wannan mugun abin ba, shi dan dai on his own ya zo yayi mugun abu, wannan ba za ta shafi iyaye ne ba, Allah ba zai rubuta masa zunubi ba. Amma shi aikin alkhairi, tunda kai ka zan dalilin ya aikata aikin alkhairi, to ko bayan ka mutu ko bayan iyaye ne sun mutu, duk aikin alkhairin da ƴaƴa sun kai Allah zai rubuta masa iyaye lada. Kun fahimta? Ka gani, to waɗannan su ne mutane hudu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko bayan sun mutu Allah zai ci gaba da basu lada. Sai ya ce rawahu al-imamu Ahmad, imamu Ahmad ya rawaita wannan hadisin, wal bazzar da imamu al-bazzar wa tabrani da imamu tabrani fil kabir, cikin littafin sa mu'jamul kabir wal awsat da mu'jamul awsat, duk littafan tabrani ne. Wa huwa sahihu, wannan hadisi hadisi ne ingantacce, tabbas haka yake, wannan hadisi hadisi ne sahihi ko kuma sahihun lagairi, wannan hadisin sahihun ne lagairi, kaga ya dai inganta ko? To sai yace mufarraqan, amma wannan hadisin abin rarrabewa ne, min hadisi ghairi wahidin min as-sahaba, ba daga hadisin mutum guda da cikin sahabbai ba. Ma'ana asalin wannan hadisin sahabbai zayyawa sun karwaito shi, sun ruwaito shi da sigogi daban-daban. Kun fahimta? Daga cikin waɗannan ruwaito shi, kaga akwai shi Abu Umaman Gadda ya ce, akwai Jabir ɗan Abdullahi, akwai Abdullahi bin Amr ibn al-As, akwai Abdullahi ɗan Mas'udu, akwai Amr ibn Abasata, da wasu, duk waɗannan sahabban sun ruwaito shi. Shi ne ya ce mufarraqan, ana rarrabe wannan hadisin min hadisi ghayr wahidin daga hadisin ba mutum guda ba min sahaba da cikin sahabbai radiyallahu anhu ma'ana an karbo wannan hadisin daga ba mutum guda ba ga sahabbai masu yawa haka wannan hadisi ne sahihi sayyuhun ne lagari kun fahimta to tunda ya inganta me yake karantarwa wannan hadisin yana karantar da ashe akwai wasu ayyuka na alkhairi wayanda in mutun ya aikata su nan duniya ko bayan ya mutu Allah zai ci gaba da bashi lada to waɗannan hudu suna ciki ba su ɗaya bane amma dai wannan hadisin ya zo da hudu ko mun karanta hadisai baya sun zo da wajen guda bakwai ko fiye da haka nan ina fatar kun fahimta don haka mu tashi tsaye kaga daga cikin su yace wa rajulun allama ilman da mutumin da ya gaba da ya karantar da ilimi fa ajruhu yajri alayhi la dassa zata gudana gare shi ma umilabi muddan an kai aiki da ilimin nan kenan ko bayan ya mutu Allah tabaraka wa ta'ala zai ci gaba da bashi lada kaga ashe karantar da ilimi yana daga cikin watsa ilimi yana daga cikin mai alkhairi ina fatar kun fahimta to babi ya ƙariya ku jama'a mun samu fa'ida dangane da wannan babin mun fahimci abinda malam ke son ya kawo muna ko ɗaya tarwar da yace game da watsa ilimi ya fita to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi shi ko Hafizul Munzari Allah shi mai rahama ya saka mai da aljanna firdaus akan waɗannan hadisan da ya kawo muna mu kuma da mun ka karanta Allah shi ba mu ikon aiki da abin da mun ka karanta Allah shi ba mu ilimi mai yawa mai albarka kuma shi sauƙaƙa mana tsayawa mu watsa ilimin nan da mun ka karanta cikin al'umma mu yi aiki da su kuma mu kira sauran mutane su yi aiki da su don haka ashe kenan ba wani aiki da za ka yi cikin musulunci mai falala kamar kai karatun addini in ka je karatun addini sannan kai kuma ka taya karantar da wasu yanzu ku diba Hafizul Munzari shekara nawa da mutuwa shekara babu iyaka ko Hafizul Munzari ya mutu hijirar annabi tana da shekara 656 yau hijira na da nawa shekara 438 don ku buga mana yau shekara sa nawa da mutuwa shekaru sun tafi ko ba su tafi ba kun ba ma ɗan Najeriya ba ne kai ba magan Najeriya ba ma ɗan Afirka ba ne amma ku diba ya rubuta littafi At-Targhib wa At-Targhashi har cikin garin Sokoto don haka tun da littafin Hafizul Munzir ya kawo Sokoto wasan iyakar inda littafin ya kai Allah ɗaya san iyaka to duk wanda ya ɗauki wannan littafi ya karanta hadisi guda yanzu wannan hadisin da mun ka karanta na Anas shine hadisi na 193 cikin hadisan da mun kai tun farkon littafin zuwa nan shine hadisi na 193 ko to yanzu koda guda gudansu duk ka karanta cikin wannan littafi Hafizul Munziri ya kawo hadisi cikin littafin sa At-Targhib wa At-Tarhib cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza sai ka ce kai aiki ila yawmil qiyamati duk wanda ya dauki wani hadisi cikin wannan littafin yayi aiki Hafizul Munziri yana da lada don haka a samu wani mai calculator ya buga mana nawa ne yawan lada Imamul Munziri calculator kowa ba ta iya kidan lada tai don Allah ɗaya san adadin mutanen da na fa'idanta da wannan littafin mu dai ga fa'idan muna ci mun samu fa'ida ko yanzu an ka tsaya hadisai dubbai ya kawo wajen 700 da wani abu to yanzu duka karatun da mun kai hadisi 193 Allah ka gwada mana mun kwashe su duka kuma mun karanta su daidai mun fassara daidai mun fahimce su daidai kuma mun yi aiki da su daidai to yanzu don Allah ko nan ɗaya mun ka tsaya lada ko gare mu ɗaya munan lada nawa Hafizul Munziri ya samu don haka ku faɗa mini duk duniya wacce sana'a kun ka san addari ba kamar karantar da ilimin addini babu ta ni dai ban san ta ba wanda ya sani ya faɗa mini ka gani sai dai ita ko matsaloli a tare da ita amma kuma kullun kowane abu yana da advantages da disadvantages to kullun sai a aza su ga sikeli a ɗauko advantages a aza ga sikeli a ɗauko disadvantages a aza ga bangare guda na sikeli sai a gani wanne ne yafi nauyi yan advantages sorting da disadvantages wannan abin kirki ne cigaba da yi kakka damu da disadvantages din amma in disadvantages sorting ja advantage bari ba aikin alkhairi bane to kaga aikin karantar da addini duk da yake yana da matsaloli to amma in mun kai la'akari da fa'idodin da a ciki fa'idojin da aka karantar da addini sun rinjaye nesa ba kusa bisa ga matsalolinsa. Ashe aikin alkhairi ne, Allah ka ba mu karfin goya mu ci gaba da yi. Sai ka ji zagi na fita arziki, sai ka ji cin mutunci musamman ga waɗanda ba su iya maida zagi. Kun fahimta? Sai ka ji cin mutunci da tu'annati da kyama, wanda bai kamata ya kyamace ka bishi ka ɗauke ya azama. Wai ka karanta hadisi kwanaki ɗaya da shi haki. Ka bace wa malami ka ce manzon Allah da kai yake mana. Wai hadisin ba manzon Allah ba? To in ka ce da kai yake tsakani da Allah, wai da kai. Manzon Allah ko kakanka an haifa lokacin da manzon Allah faɗi maganar. Amma don kana shawaraki ka ce da kai yake. To kaddara ma da kai yake. Sai me an yi da kai? Sai me? Shi yasa kaka ganin wajibi kafin ka fara karantar da addini, dole ya zan kana da matsaya ga abubuwan rayuwarka. Wanda ajin gina ga wani bai iya karantar da addini. Domin ran da anka cimma hadisi wanda ya taba mai gidanka wannan da ka dauke da nawayanka, ya za ka yi? Ɗayan biyu, ko dai kai shan koko ka zama munafikin Allah, ko kuma kai tumbuce kai shan fura ku bata da mai gida. To amma in tun farko independent kake, iyakarka da mai gida ku gaisa, kai ka ci da kanka, kai da ke ci da iyalinka, lalurorin ka ya dauke da abinka, ba ka kosan yaye ba, don ba gari ka ansu shinkafa ba. Kun fahimta? To rashin haka nan shi yasa malaman addini sun ka samu matsala. Kowa da malami yana da mai gida, in matarka ta yi shi ka baka rago, kai addu'a suna inda duk lalurar ka ta tashi shi ka dauka. To kaga gobe in ka cimma hadisi wanda ya ci karo da shi, yana da wahala ka iya azama hadisin nan. Amma in kana independent fa, ka kalli mai gida, ka kalli manzon Allah, wai hijirma. Manzon Allah ya hijirma, baka da masani yasa da haka wadin hadisin. Mai gidan mi ba mai gida ba, wallah ya roshi gidan nashi. To Allah ya shiryar da mu, don haka ku tashi tsaye ga karatun addini, kuma ku samu ƴan sana'o'i ku kama. Duk wanda ya lura baka yawa kanka komi sai yayi, ma wallahi ba yadda za a yi bai rena ka ba. Amma da dan uwa da kai ko uba da aboki da abokin arziki, ya san ko da shi ko ba da shi ba kana iya rayuwa, to dole ya shafa ma lafiya. Sannan kuma in ka tsaya haka nan, ka tsaye da kafafunka, baka jin nauyin fadin duk wata magana ta fito daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna roƙon Allah ya shiryar da mu. Sai babi na gaba, shi kuma wannan kamar fasali ne ga babin da ya gabata. Yace faslun ad-dalalati ala khairin, faslun ad-dalu ala khairin tafa'ilihi. Mafi yawa in kun ka diba wasu littafai, ba wannan ba, ba irin wannan bugu namu ba, wannan faslun kawai ake sawa. Madalla haka yake, addallu ala khairin kafa'ili repetition ne. Ko koma baya ga babin da mun ka kare, at-targhibu fi nashril ilmi. Da mi kuma yace wad-dalalati ala alkhairi, don haka ya riga yayi fasalin aitun can baya. To shi yasa mafi yawa ga sauran littafai bugun da ba wannan ba, faslun kawai. Sai kenan dama babin yana dauke da abubuwa guda biyu: kwadaitarwa ga watsa ilimi, sannan kuma da hukuncin wanda ya yi dalilantar akan wani aikin alkhairi. To kaga fasalin farko ya kawo hadisai ne game da kwadaitarwa ga watsa ilimi, don haka wannan fasali na biyu zai kawo hadisai ne game da falalar wanda ya yi jagora akan aikata wani aiki na alkhairi. Kai as-sababiyya kuna zaune, sai ka ce wani karfe biyar ta yi, ka san yanzu ake karatun at-targhib wa at-tarhib, markazu sunna, tashi mu tafi. Bai ni yanzu ba, tashi mu tafi kai, ba Allah mazanna mai hirka, tashi mu tafi don Allah, da hira ga gara sauraron kare ya ce da zaman banza ga aikin kwabo, tashi mu tafi. Kun fahimta? Sai ka jawo shi, wa as-sababiyya zakwa ce sauraron hadisin manzon Allah. Kaya to bayan an rubuta mata kalada ta zakwa, sannan duk ladan da Allah ya rubuta mai shi wanga da kai dalilin tahowa ta yi, yadda an ka rubuta mai kuma za a rubuta maka irinta. Don me? Don kai ne kai dalili aka aikin alkhairi. Hakan ga kuma in ka ce tashi bayan ta yi yanzu, aka kokuwa ta mu ta gidan dambe, mai kallon kokuwa bayani yanzu ba kai ka ja shi, yadda anka rubuta ma zunubin zuwa kallon kokowa ko dambe, haka shi ma wanda anka rubuta mai kuma haka za a rubuta ma kai da kai dalilin zakkuwa tai. Mun karanta hadisi baya, duk wanda yayi dalili akan wani aikin alkhairi yana da lada kwatancin ladar duk waɗanda suka aikata aikin alkhairin nan da ya dalilin aikatawarsu. Haka duk wanda ya dalilin aikata wani mugun aiki yana da zunubi adadin mutanen da ya jagoranta ga aikata zunubin nan. Kun tuna hadisan? To Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi. Shi ne ya ce faslun fasali kenan dangane da wancan babi. Mai bayani game da addallu ala khairin, duk wanda yayi jagora akan wani aikin alkhairi kafa'ilihi, lada ce kamar wanda ya aikata aikin alkhairin. Sadda dukkan zan jagora kai yi jagora an ka aikata wani aiki na kwarai, to yadda Allah ya rubuta mu waɗanda na aikata aikin nan na kwarai, lada haka za a rubuta mu. Mashi ko ga hadisai nan yace wa an abi mas'udin al-badri radiyallahu anhu أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال إنه قد أبدأ بي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت فلانا فأتاه فهمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. Hadisin mu na farko mai nuna falalar wanda ya yi jagora akan wani aikin alkhairi yace an karbo shi daga Abu Mas'ud al-Badri, yarda Allah ya tabbata gare shi. Anna rajulan cewa wani mutum atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, ya zo ma annabi tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi, yastahmilu, yana nema annabi ya bashi abin hawa. Shi ne ma'anar yastahmiluhu, ay yadlubuhu ma yahmilu alaihi, yana neman ya bashi abinda zai hau. Ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gangami za a fita wurin jihadi, bawan Allah nan yana da ƙarfi, yana da hali na zuwa jihadi amma bai da abin hawa, kuma jihadin nan nesa ne, bai iya zuwa ƙasa, kaga yana da buƙatar abin hawa ko. Yanzu matsala ce kawai, abinda kawai zai hana mai fita jihadi rashin abin hawa. Sai yace bari in ta inda annabi kila ko an kawo raƙuma na zakka ko sadaka, in na samu abin hawa sai in tafi. To shi ne ya tashi ya tafi inda annabi yana nema abin hawa, shi ne ma'anar yastahmiluhu, yana nema annabi ya bashi abinda zai hau ya tafi jihadi ko. Faqala, sai mutumin yace innahu qad ubda bi, lalle ni an halakar da duk dabbobi na, duk abin hawa na. Ubda bi, an halakar da dabbobi gare ni, ma'ana dabbobi duk abin hawa na sun halaka ko sun kasa. Kun fahimta? Ina da raƙumma amma duk sun kasa ko duk sun halaka. To shi yasa ni zo annabi, in akwai dan abin hawa nan ka bani in hau in tai jihadi. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce iti fulanan, to ni dai yanzu ban da abin hawa da zan baka, amma wane na san ya shirya tsab nufin fita jihadi, amma na samu labarin yana can kwanci bai da lafiya, don haka ce ka iska mai ka ce na ce dabban nan raƙumin nan da ya niyya hawa ya ta jihadi tunda shi bai iya zuwa ya baka, kai da ke iya zuwa. Fa'atahu, sai ko mutumin nan ya zo ma mutumin nan da manzon Allah ya tura shi inda yake. Kuna fahimtar hadisin? Fahamalahu, sai ko mutumin ya bashi abin hawa. Ai fahamalahu, ai fa'addahu ma ya hamiluhu, ya bashi abinda zai hau. Yace kama ga raƙumi na can ko ga doki na can da na so in hau, na so tafiya jihadi na shirya tsara, amma masassara ta kamin ba ni iya zuwa, don ga doki can tai hakama ko ga raƙumi can tai hakama. To da ya zo yanzu ba ya bashi abin hawa ba. Yanzu wannan bawan Allah da anka ba abin hawa, zai tafi ko ba zai tafi ba? Waye sababi ya fita tai? Wanda ya bashi abin hawa. Kaga in ba don da abin hawan nan ba zai fita ba. Kun fahimta? Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah yace yana yabun wancan da ya bashi abin hawa, yace man dalla ala khairin, duk wanda ya dalilantar akan wani aikin alkhairi, duk wanda ya zan jagora, duk wanda ya zan dalili akan wani aikin alkhairi, falahu mithlu, haka yake gana ku, to ku gyara, falahu mithlu ajri fa'ilihi, haka yake daidai in ba haka ya rubuta muku ba sai ku gyara sai annabi ya ce man dalla ala khairin duk wanda yayi dalili akan wani aikin alkhairi yayi dalili wani ya aikata aikin alkhairi kamar yadda mai raqumin ce ne yanga shi ad dalilin wannan ya tafi jihadi ko tunda ya bashi abin hawa to falahu ya tabbatar mishi mithlu kwatancin ajari ladar fa'ilihi wanda ya aikata alkhairin yanzu mai annabi yake sun cewa sallallahu alaihi wasallama wannan bawan Allah mai masassara da ya dauke abin hawansa ya ba wancan ya fita to duk ladar da anka ba wannan da anka ba abin hawa irin ta Allah zai ba mai abin hawa kun fahimta dan me saboda shi asbabi in ba don shi ba da wannan bai fito rin jihadin ba abin hawan da ya ba shi ya mai sababi ya fita tai to duk wanda ya dalilantar akan wani aikin alkhairi annabi ya ce yana da kwatancin ladar wanda ya aikata aikin alkhairi don haka jama'a akwai lada ka jagora ga aikin alkhairi ko babu akwai lada in mutum guda ne yanzu kaga mutum guda ya ba abin hawa kaddara mutum goma ya ba abin hawa kaga ya samu ladan mujahiduna su goma kaddara mutum 100 ya ba ya samu ladar mujahiduna mutum 100 kun fahimta to yanzu in kakkarantar da hadisi guda cikin at-targhib wa at-tarhib kakkarantar da hadisi guda na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu ga kuna akalla kun yi ku 30 kun yi mutum 30 ko ba ku kai ba kun yi 30 ko to bari mu aje ku 30 ku 30 yanzu hadisi guda kun kai aiki da shi ina da lada ta kwatancin ku ku 30 din nan sannan shi kuma Hafizul Munziri yana da lada da tau da taku don shi ko shi ya kawo mana hadisan kuma ba mu ɗaya ba duk wanda ya buɗe at-targhib wata ya ɗebi wani hadisi yayi aiki da shi Hafizul Munziri yana da lada ila yawmil qiyamati don haka akwai lada ko babu Allah ka ba mu iko mu zan jagorori ga ayyukan alkhairi shi yasa daga cikin addu'o'in ibadur rahman suna cewa waja'alna lil muttaqina imama ya Allah ka sanya mu zan jagorori ga masu tsoron Allah me ya ma'ana jagorori su wane ne jagororin masu tsoron Allah kaga mutanen kirki mutane ne muttaquna masu tsoron Allah to an kace kai a jagoran su ashe akan me kake jagorantar su akan ayyukan tsoron Allah don haka duk abin da kuma ka jagorance sun ka aikata shi yasa shugaba adali yanzu an ka samu gwamna na wata jiha adali to inda yayi adalci ga mulkin da an ka bashi da gwamnatin da an ka bashi Allah zai rubuta mai lada irin ladan da ya rubuta duk mutanen da ke cikin jihar nan amma in ya za azzalimi fa to shi kuma nan akwai matsala Allah ya shiryar da mu kun fahimta haka chairman na local government in ya zama adali shi ma Allah zai rubuta ma adadin mutanen da a cikin local government din nan mazan su da matan su yaran su da manya in sallah kai chairman na da lada inda ya zan adali amma da sharadin ya zan adali amma in ya zan dan sama da fadi lada sallah kowa ba a bashi illa zunubin zaluncin da yana ce yana jiran sa Allah ya tsare mu to shine yace man dalla ala khairin duk wanda ya dalilantar akan wani aikin alkhairi falahu mithlu ajri fa'il yana da kwatancin ladar wanda ya aikata aikin alkhairin yadda Allah ya ba wanda kawwa jagora ya aikata lada haka kai da kai jagora Allah zai baka lada don haka wancan da ya ba da abin hawa wanga ya hawaye tai jihadi yadda Allah ya rubuta mu wanda ya tai jihadi lada haka Allah zai rubuta mishi lada akwai falala ko babu au qala koko yace amilihi falahu mithlu ajri fa'ilihi ko amilihi me bambanci tsakanin fa'il da amil duk ma'ana wahidun ma'ana su guda rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin kaga mabudi na alkhairi ko hadisi sahihi wa abu dawud da abu dawud da tirmizi da tirmizi wannan hadisi na hadisi ne ingantacce kan tagariya qauluhu fadata cikin hadisin da yace ubda abi shi mutumin da yace innahu qad ubda abi me ma'anar ubda abi huwa bi dammil hamzati dawa al hamza nan damma wa kasr al dal dawa dalun kasara ubda'a ya'ani dala atrikabi dala atrikabi aban hawa na ina da aban hawa amma ta zan gurmunya ba ta ita yawarin jihadi shine ubda abi kun fahimta yuqala ana cewa ubda abihi idza kallar rikabu ana cewa ubda bihi sadda duk abin hawa ne ta kasa aw atibat ko ma ta halaka wa baqiya yau wanzu munqata an bihi yana mai yankewa daga abin hawa sadda duk abin hawa kana da abin hawa amma ta halaka ko kana da ita amma ta kasa kun fahimta kila bata da laya ko gurmun ya ta ko kaza ko kasta ta dai kasa baka iya hawanta ka tai da sai kana sai ka ce ubda abi abin hawa na ta kasa kun fahimta to abinda mutum yace ma annabi kenan yace innahu qad ubda abi abin hawa na ta kasa ya manzon Allah don haka saman mai abin hawa shine kawai matsala ta ina son fita wurin jihadi in ba haka ba ban samu ita sai annabi yace to na samu labarin wani yayi shirin fita amma ya kamu da rashin lafiya sai kace na ce baka abin hawan nan tashi yazo ya dauko ya bashi yazo yace ma annabi ga tana an so annabi zan fita sai annabi ya faɗi wannan magana ina fatar kun fahimta to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai hadisi na gaba cewa an abi mas'ud radiyallahu anhu qala ata rajulun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fa sa'alahu فقال ما عندي ما اوديك ولكن اتي فلانا فاتى الرجل فاداه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله او عامله رواه ابن حبان في صحيحه ورواه البزار مختصرا الدل على الخير كفاعله ورواه الطبراني في الكبير والاوسط من حديث سهل بن سعد hadisin mu na gaba shi ma an karɓo shi daga Abi Mas'udin waye amsa hadisin farko Abu Mas'udin kaga duk dai hadisin mutum guda ne don hadisi guda ne kun fahimta an karɓo daga Abu Mas'udin al-Badari yarda Allah tabbata gare shi qala ya ce a tarajulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ga rajulun nan ga annabiyyan nan wanne ne fa'ili wanne ne maf'ulun bihi eh rajulan shine menene faya dai fa'ili za rajulan ka ce rajulan ya dai fa'ili zan da nasba babu wani abu da ke wajibtar da ya mai nasba ka ce rajulan eh amma ya kace mai ya kace mai wanne ne fa'ili wanne ne maf'ulun bi zakanin rajulun da annabiya rajulun shine fa'ili ba ga shi nan da rufu'a ba annabiya shine maf'ulun bihi kun fahimta a tarajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ma annabi tsira da amincin Allah ina yayi kuskure to shi sai da rajulan fa'ili na zama rajulan to yace ata rajulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ma annabi tsira da amincin Allah tabbata gare fa sa'alahu sai ya roki annabi me ya roki annabi abin hawa yace manzon Allah jihadin da kai gangami a fita ina son fita ina da lafiya da karfin fita matsala ta guda banda abin hawa don haka ai abin hawa a taimaka min in fita fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma indi ma udika banda abinda zan baka walakin ita fulanan sai dai tafi inda wani na samu labarin ya shirya amma rashin lafiya ta kama shi fa ata rajula sai mutumin nan ya zo ma mutumin da annabi ya tura shi inda yake fa dawo sai ko ya dauko abin hawa ya bashi ya dauko abin hawa ya bashi ya hauye tafi jihadi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace man dalla ala khairin duk wanda ya dalilantar akan wani aikin alkhairi falahu ya tabbatar mishi mithlu ajri fa'ili kwatancin lada wanda ya aikata shi kaga wannan da ya bada abin hawa yayi dalilin fitar wannan bawan Allah zuwa wurin jihadi to yadda Allah ya ba mai fita jihadi lada haka za a ba wanda ya bada abin hawa haka za a bashi lada akwai lada ko babu aw amilihi fa'ilihi yace ko amilihi rawah ibn hibban fi sahih imam ibn hibban ya rawaito wannan hadisin cikin littafin sa sahih ibn hibban wa rawah al-bazzar imam al-bazzar ma ya rawaito shi mukhtasaran a takaice bai yi tsawon wancan ba ga lafazin imam al-bazzar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace addallu ala al-khairi wanda ya dalilantar akan wani aikin al-khairi kafa'ilihi la dasaka mu wanda ya aikata aikin al-khairi don haka sanda duka yi jagora kan zan dalili wani aikata wani aikin alkhairi Allah zai baka lada kamar yadda ya bashi don haka mu zan jagorori ga ayyukan alkhairi ya ku jama'a kan mu jagoranci zama kan mu jagoranci ayyukan laifi kai jagora ga saba ma Allah kai jagora ga bid'a kai jagora ga daure maki ƙarya genji kada mu yi haka nan mu yi jagora ga abin da yake alkhairi don mu samu wannan falalat warawahu dabrani fil kabir dabrani ma ya ruwaito wannan hadisin cikin littafin sa mu'jamul kabir wal awsat da mu'jamul awsat min hadisi sa'al ibn sa'ad daga hadisin sa'al ibn sa'ad as-sa'idi wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce kan tagariya kun fahimta Allah ya kara tsira da aminci ga annabi wa ana Anas radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama qal an karbi wannan hadisin daga Anas yarda Allah tabbata gare shi shi kuma ya karbo daga annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi annabi ya ce addallu alal khairi kafa'ili duk wanda yayi dalili yadda dalilantar akan wani aikin alkhairi to lada ce kamar wanda ya aikata aikin alkhairi duk wanda yayi jagora ya zan dalili wanda ya aikata wani aikin alkhairi to yadda wannan mai aikatawa Allah ya bashi lada haka kai jagora za a baka lada wallahu yuhibbu idafatal lahafan Allah yana son taimaka mu wanda a cikin damuwa al-lahafan ay al-hazin ko al-makarub shine al-lahafan wanda a cikin damuwa wanda a cikin bakin ciki Allah yana son a taimaka mishi Allahu akbar bakin ciki ko akan matsalar abinci irin halin da ake ciki yanzu ko bakin ciki akan halin kuɗin makaranta ga an koma makaranta ɗaya ne basu koma ba saboda babu kuɗin biyan kuɗin makaranta bakin ciki akan abin da ya shafi sutura sutura ce ta tsufa ko ta iyali bakin ciki ga abin da ya shafi wurin zama ga haya abin ga ya kasa biyan kuɗin haya a taimaka duk dai abin da bakin ciki na musulmi jama'a Allah yana son taimaka ma duk wanda a cikin bakin ciki ko cikin damuwa kun fahimta sai yace rawahul bazzar imamul bazzar ya rawaito wannan hadisin min riwayati ziyad ibn abdullah an-numairi daga riwayar ziyad dan abdullah an-numairi wa qad wasaqa an wasaqa shi an ce taqane shi ziyad ibn abdullah an-numairi dinnan walahu shawahid kuma wannan hadisin yana da shaidudduka yana da wasu hadisai da ke mai shaida kun fahimta to me wannan hadisin ke karɓe to me matsayin wannan hadisin yace wannan hadisin wannan hadisin da'ifin jiddan ko da'ifi ne jiddan amma gaba ta biyu ita ce bata inganta ba gaba ta biyu wallahi yuhibbu idafatal lahafan Allah yana son taimaka ma wanda a cikin damuwa ita ce bata inganta ba amma gaba ta farko addallu alal khair kafa'ili ita kanta inganta matuƙar inganci wanda duk yadda dalilantar akan aikin alkhairi kamar wanda ya aikata shi ne ina fatar kun fahimta tana da abubuwan da ke yi mata shaida ita adda shaidun can da ya ishara yace wala hu shawahidun to gaba farko adda shaidu amma ita gaba ta biyu wallahi bu igafatul lahafan duk shaidun dukkan da an gare ta su ma da ifin jiddan ne don haka ba su da wata kima ina fatar kun fahimta kaga hadisin dai tun daga gaba farko ya inganta yana karantar da cewa duk wanda ya dalilantar akan wani aikin alkhairi kafa'ili zai samu lada kamar wanda ya aikata ita ma ta biyu duk da yake wannan hadisin bai inganta ba amma dai muna da nasosi zaiwa da na inganta game da taimaka ma wanda a cikin damuwa mun yi baya in kuna tunowa hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama yace wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wani wuri yace man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama duk wanda yayyaye ma wani mu'mini baƙin ciki daga bakan cikin duniya shi kuma sai Allah ya yaye mai baƙin ciki daga bakan cikin ranar kiyama koda wannan bai inganta ba waɗancan nasoshin sai inganta kuma akwai hadisi shi ma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nistaqa an yanfa akhahu falyanfa duk wanda ya samu ikon ya amfani dan uwansa ya amfanar da shi duk waɗannan sun tabbata ina fatar kun fahimta don haka wanda dukkan gani cikin damuwa ya kokari in dai abin da kake iya taimaka mai ka yaye mai damuwa Allah zai yaye mata ka damuwa Allah ya shiryar da mu sai hadisi na gaba yace wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'an rawahu muslimu wa ghayruhu wa taqaddama huwa wa ghayruhu fi babil bida'ati bil khair hadisin mun na gaba dai game da falalar wanda yayi dalilantar ga wani aikin alkhairi an karbo shi ne daga Abu Hurairah yadda Allah tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man da'a ila hudan duk wanda yayi kira zuwa ga wata shari'a kaga hudan ta zo na kira duk abin da yake shari'a ne jama'a kakkira wani ko wasu zuwa gare shi kana lahu min al-ajr annabi yace yana da lada mithlu ujuri kwatancin ladar dake manta ba duk wadanda duk wanda ya bi ka ga aikata aikin nan na shari'a Allah wa da ya rubuta musu lada haka zai baka lada kun fahimta jama'a mutane sun yi banza ga karatun qur'ani sun yi saku-saku ga karatun qur'ani a dawo a rinka karatun qur'ani yanzu sun dauki wannan nasiha ta ka su kama duk wanda ya karanta qur'ani su babbiya wannan nasiha ta ka yadda Allah ya rubuta mai lada haka zai rubuta an ba zuwa makaranta jama'a rinka zuwa makaranta ana karatu addini duk wanda ya zo makaranta sababiya wannan nasiha ta ga Allah zai rubuta ma lada sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shiya shiya suke bi sai mutun ya tashi da wannan unguwa zuwa wata unguwa bai sawa bai hitsuwa ko zan abin da ya kai shi kawai ya karantar da mutanen waccan unguwa yadda sifar sallar manzon Allah take kun ba sai lokacin sallah ba haka dai yaka tashi ya tai unguwar nan sai ya tara mutane ku to in gwada muku yadda manzon Allah ka salla sai ya yi musu salla irin ta manzon Allah practically don me don su gyara sallar su duk wanda ya adda tangarda daga yadda manzon Allah ke salla ya gyara kun fahimta kai ma ka rinka yin haka nan ka tashi ka tai tudun wada ka samu wani masallaci an yi sallar mangar jama'a assalamu alaikum jama'a don Allah ku yi hankuri ina so in gwada muku irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san manzon Allah domin ya karantar da sahabbai yadda ake sallah practically manzon Allah wata rana ya zo da zuwa sai ya hau munbari munbarin da yake hawaye ya hudu ba rannan ba hudu ba za a yi ba yayi an kai iqama yadda ya daita sahu baya daita sahu sai ya taka munbari ya taka munbari munbarin annabi yana da matakala uku ya taka yanzu ba kowa na ganin sa ba da na gaba da na baya kowa na cinkantun da zai munbari yake da ya taka munbari sai ya kabbara yayi fatiha yayi sura yayi ruku'i suna kallo ya dauko ko daga ruku'i suna kallo to da zai sujuda sai yayyo da baya sauko akan munbari sai yayi sujuda akan kasa bayan yayi sujudai da ya miƙe raka'a ta biyu ya koma taka munbari kuma yayi karatu bisa munbari yayi ruku'i bisa munbari ya dauko daga ruku'i bisa munbari ya sake gangarowa yayi sujudai kasa yayi tahiyya ya tashi raka'a ta uku ya sake koma haka an ka kare sallah bayan an kare yace nayi haka ne domin ku ga sallah ta kuma domin ku yi koyi da ni kaga ashe sallah irin ta manzon Allah an ka ce mai ba irin ta mai risala ba ba irin ta mai lahalare ba rariya matatar sallah Allah ya saka mishi da alkhairi inda yayi daidai da ta manzon Allah Allah ya biya shi inda ya kuskure Allah ya yi mai sallah irin ta manzon Allah ba ko ta Imam Malik ba irin sallar Imam Malik an ka ce kai ba manzon Allah cewa ya sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da kun ga ina sallah da Imam Malik da mai risala da mai lahalari da mai qawaidi da mai ishmawi da mai iziya da mai askari da mai muktasar da duk wani mallami da kun ka sani duniya da ya magana game da sallah kokari ne shine ya dauranta da sallar manzon Allah Allah ya saka musu alkhairi kokarin da sun kai inda sun kai daidai da manzon Allah Allah ya ba su lada inda sun kai kuskure Allah ya yafe musu kuma ya ba su lada amma kun ba za a bi su ga kuskure ba sallah irin ta manzon Allah an kace kai to tsakanin ku da Allah inda gaske muka yi manzon Allah yace masu malikum nal huwa yadi yace sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kun ga ni ina sallah ashe sallah irin ta wa an kace ai irin ta manzon Allah faɗa min yadda za a yi tunda baka gaske manzon Allah ba ko wanda ya riske wanda ya riske wanda ya riske wanda ya riske manzo Allah baka riska ba yaya za a yi baka karanta littafin hadisi ba ya za a yi sallar kace irin ta manzo Allah ya za a yi kai sallar irin ta manzo Allah ashe dole sai an tafi karatu littafin hadisi sai dai su ko Bukhari, Muslim, Abu Dawuda, Tirmidhi, Nisa'i, Ibn Majah, Muwatta Malik, duk wani littafin hadisi da kuka sani babba ne ko daidai da Bulughul Marami sai da ya kawo babi mai bayani game da siffar sallar manzon Allah. Ba magana abu kazafarin loli sunnoni mustahabbai makruhai abin da a'a practically ga yadda manzon Allah ka salla. Don haka kowa yayi kokari in baka karanta ba samu wani mallami ahli sunna ya gwada ma yadda manzon Allah ka salla kai. Daga cikin abin da ya tabbata ga sallar manzon Allah akwai adiyatul istiftahi. Addu'o'i na bude sallah sun tabbata ga manzon Allah ko ba su tabbata ba? Ashe ko wani ya ce muku makaruhi ne sai ku ce Allah ka gafarta, Allah ya gafarta maka, gafarta mallan ba makaruhi bane. Manzon Allah na karantar da al'umma sama makaruhi. To adiyatul istiftahi ya tabbata kamar hadisin Abu Huraira. Abu Hurairah hadisi ne muttafaqun alayhi ko Bukhari ya ruwaito shi. Muttafaqun alayhi ne ko? Abu Hurairah yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda duk yayi kabbara harama Allahu akbar sai mu ga yayi shiru wani lokaci. Sakata huna hatan sai yayi shiru wani lokaci kuma qara'a sannan ya fara karatu. Shudin nan muna baya ne sai mun ka ga geman ya ta gemu na yana motsi sai mun ka ce okay ashe wani abu ne yake karantawa. Kun fahimta? Ashe wani abu ne yake karantawa tunda mun ga geman ya ta yana motsi kenan ya nuna wani abu ne yake karantawa. Sai mun ka tambaye manzon Allah mun ka ce ya Rasulullah menene kake karantawa bayan ka ya kabbara harama kafin ka fara karatu? Sai ya faɗa musu yace ga abin nake karantawa. Sai ya karantar da su addu'a bude sallah. Addu'a ce ingantacciya. Wannan hadisi ne sahihi. Kun fahimta? To tunda addu'o'i sannan ba nau'i guda bane, nau'i ne. Sai ka samu wata hima sauki ka haddace ko ka haddace su duka. Yau in kai yi wannan, gobe ka yi wannan, jibi ka yi wannan, gata ka yi wannan. Wannan shi an kazo ga sunnar Annabi. Inda duk sunnar Annabi ta zo da nau'i kala-kala, to ba nau'i guda an ka ce kai tsare, kai waci da saura ba. Duk kwashe saura. Sai ka zanka rotation. Yau in kai yi wannan nau'i, gobe ka yi wannan nau'i, jibi ka yi wannan nau'i, gata ka yi wannan nau'in. Duk ka yi ko wani nau'i don ka zan ahli sunna. Amma in ka dauki nau'i guda, kila addu'a bude sallah ta zo da nau'i kusan hudu ko biyu da haka nan. Sai ka dauki nau'i guda, kai waci da saura. Don Allah ka zan ahli sunna. To ina ga ma wanda ya waci da su duka. Shi ya zan danta adda. Kun fahimta? Ko ka gani don haka addu'ar bude sallah ta tabbata. Hakan ga karatun basmala shi ma ya tabbata. Kafin a fara sallah. Ya tabbata manzon Allah yana karanta basmala ga karatu nai. Sai dai ya manzon Allah ke karanta basmala cikin sallah da sallar da ake bayyana karatu da wanda ake asir ta karatu. Manzon Allah asirce yake yin basmala. Kun fahimta? Saboda yi ne asirci shi yasa wasu sun ka dauka ma bayi Annabi yana basmala. Ko kuma kafin basmala bayan an kare addu'a bude sallah sai me? Sai isti'aza. Annabi yana isti'aza. Wani malami yace isti'aza, yin isti'aza ga sallar farilla makruhi ne amma babu layi ga yanta ga nafila. Don wanda aka wa farilla daban da wanda aka wa nafila. Wannan dalgi ne Allah ya gafarta mishi. Manzon Allah na makruhi. Yana karantar da al'umma sama karuhi. To ya tabbata beyond reasonable doubt ya tabbata ga malaman hadisi manzon Allah yana isti'aza kai ya fara sallah. Kun fahimta? Kaga abu nawa kenan? Biyu, addu'a bude sallah. Da ka kada addu'a bude sallah sai kai isti'aza. Daga isti'aza sannan basmala. Ita ma basmala tana da hadisai ingantattu Annabi yana basmala. Sai dai in sallar asirci ce in sallar da ake karatu bayyane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya inganta gare shi asirci yake yin basmala. Kun fahimta? To waɗannan ukun duka jere ake yin su kuma duk asirci ake yin su. Haka sunna ta tabbatar. Addu'a bude sallah. Du'aul istiftahi, sannan da isti'aza, sannan da basmala, waɗannan duka ta tabbata Annabi na yin su amma asirce. To in karatun bayyane ne sai ya fara da alhamdulillahi rabbil alamin, shi zai fara bayyanarwa. Amma bai sha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil a'a, ba a basmala bayyane, asirce ake yin ta. to yanzu mutumin da ya kabbarta sallah yana kaba Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin maghlulallahin amin na dai na kalkausar sallallahu alaihi wa sallam Allahu akbar sunna nawa ya bari right from the word go fara da bismillah ya ba sunna uku ya ba sunna buɗe sallah addu'a buɗe sallah ya ba sunna isti'aza ya ba sunna basmala don haka yanzu mu dauko iziya me mai iziya yace mutumin da ya ba sunna biyu masu ƙarfi ko uku waɗanda ba su da ƙarfi yace sai yayi sujuda don haka ga duk wanda ya Allahu akbar alhamdulillah rabbi sai yayi sujuda ko wada mai yayi sujuda sahwi ba ni nace mai iziya yace sai yayi sujuda dan me saboda ya ba sunnoni guda uku kun fahimta don haka jama'a mu tahi tsaye mu gyara sallan mu Allah ka shiryar da mu to ina an ka aje to shine yace man da ilahu da duk wanda yayi kira zuwa ga wata shari'a kana lahu min al-ajri yazan yana da lada mithlu ujuri kwatancin ladar da kin manta bi au duk wadannan biye shi la yanqusu zalika wannan bai rage shay'an komai min ujurin daga ladar da kin su bashi lada duk wanda yayi kiran mutane zuwa ga shari'a annabi ce za a rubuta mai lada adadin lada wa'anda biye shi ko to sai annabi ce kakkai tsammanin cikin lada da kin za a debo a rubuta mai tashi a'a yadda Allah ya rubuta musu haka zai rubuta mai shine ma'anar la yanqusu zalika min ujurihim shay'an wannan bai rage komai ladan da za a bashi ba ta rage komai daga ladan da kin su wa man da a'ila da ladan hakan ga duk wanda yake kira zuwa ga kata kai yake kira zuwa ga wani abu wanda annabata jama'a ku zo ku shiga club club kai dan club ne ka kira mutane zuwa yan club to duk liwadin da an kai cikin club din duk fasadin da an kai cikin club din nan sai Allah ya rubuta ma lada wai sai Allah ya rubuta ma zunubi yan club ai ta asa suka yi ko sai Allah ya rubuta ma zunubi hakan ga kakkira mutane a zo ayi bid'a to in mutum miliyan sau miliyan sun ka aikata bid'an nan sai Allah ya baka lada ta adadin mutanen nan duk irin sai Allah ya baka zunubi wato na haisul lada shi yasa baki da hisaba da Allah ka tabbatar mana lada ayyukan mu duk wanda ya kira ga wata bid'a in mutum miliyan sau miliyan na karba kira ne sun ka aikata wannan aiki na bid'a duk irin zunubin da Allah ya ba su na bid'an nan Allah zai ba shi irin zunubin nan kaga ya kwashi zunubai masu yawa don haka mai kira ko dai ya kira mutane zuwa ga alkhairi ya samu lada mai yawa ko ke kira zuwa ga bata ya samu lada ya samu zunubi adadin yawan su Allah ya tsare mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man da ya lada lalatin duk wanda ya kira zuwa ga wata kata kaga da lalata ita ma ta zo ni kira kamar yadda fadan din can ta zo ni kira ashe ko wace irin bata babba ce ko karama kun fahimta kana alaihi min al-ithmi annabi yace yana da zunubi a kansa mithlu athami man tabi'a kwatancin zunuban duk wanda na biye shi la yanqusu zalika min athamin shay'an wannan bashi zunuban da za a yi bai rage komai daga zunuban su ba cikin zunuban za a debo a bashi nashi ba adadin zul ya an ba kowa zunubi 100 to shi ma mutun a ba an bashi zunubi 100 ba akan shi ma wanga mai kira za a bashi zunubi 100 b an bashi zunubi 100 shi ma mai kira za a bashi zunubi adadin mutanen da kake kira sun ka karba kiran ka daga kata to adadin zunuban da Allah ya rubuta musu adadin zunuban da za a rubuta ma Allah ya tsare mu rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wa gairu da wannan sa wa taqaddama wannan hadisin ya gabata huwa shi wa gairu da wani ne fi babil bida'ati bil khair cikin babin farawa da aikin alkhairi mun yoshi baya amma tsakani da Allah kuskure ne hafizul munziri wannan hadisi na abu huraira ba shi ya kawo wannan hadisi ya kawo kun fahimta sai dai yana da kama da wannan sai hadisi na karshe wa insha Allah ta'ala ya ce wa an ali ibn abi talib karramallahu wajhe meye matsayin wannan hadisin kaga yace rawahu muslim wa gairu hadisi ne sahihi kun fahimta sai hadisi na karshe wa insha Allah ta'ala ya ce wa an ali ibn abi talib karramallahu wajhahu fi qawlihi ta'ala ai fi tafsir qawlihi ta'ala qu anfusakum wa ahlikum naran ya ayyuhan nasu ko ku anfusakum wa ahlikum naran qala allimu ahlikum alkhaira rawahu alhakim mawqufan wa qala sahihun ala shartihima hadisin mu na ƙarshe yau gaba ɗaya insha Allah ta'ala an karɓo shi daga sayyidina Ali dan Abi Talib karramallahu wajhahu Allah ya girmama fuskar sayyidina Ali duk cikin sahabbai ba wanda adda wannan take sai sayyidina Ali karramallahu wajhahu kun taba jin an ce Abubakar karramallahu wajhahu sayyidina Ali dai adda wannan take to yaya an ka ya samu wannan taken kuma bayan sauran sahabbai ƴan uwansa an ka ce domin shi rayuwa ce fuska ce ba taɓa gunki su juda ba dama shi gidan manzon Allah ya tashi shi kuma manzon Allah tun bai manzanci Allah ya same kiyamar gumaka sallallahu alaihi wasallam tun ba aiko shi da manzanci ba Allah ya same kiyamar gumaka don haka ga manzon Allah shi ya riki sayyidina Ali tun yana karamin shi yasa da ɗaya rana tun ba aiko annabi da manzanci ba da ɗaya rana sayyidina Ali huska tai ba taɓa wagunke su juda ba shi yasa ake mai addu'a Allah ya ƙara girmama huska ci ko yanzu Allah ya girma ta Allah ya ƙara to shine yace an karbo wannan asar din daga sayyidina Ali karramallahu wajhahu Allah ya girmama fuskar sa fi qaulihi ta'ala ga fassara fadar Allah da Allah ya kira mu'minai yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda sun kai imani ku anfusakum ku tsare kawunanku wa ahlikum da iyalanku naran daga wata irin wuta mai girma Allah ya kira masu imani yace ku tsare kawunanku da iyalanku daga wuta to menene tsare kai da tsare iyali daga wuta ka tsare kanka daga wuta shine ka bi dokokin Allah ko to menene tsare iyali daga wuta wanda Allah ya ce mai sai sayyidina Ali ya ce allimu ahlikum alkhair ma'ana ku karantar da iyalanku abubuwa na alkhair kaga in sun kai abubuwan alkhair sun ka nisanci abubuwan da basu da kyau sun kare kansu daga wuta kaga ashe kenan wannan ayar ita ce umda game da karantar mata duk wanda a aure da mace ko yana da daya ko koyan ga wajibinsa ne ya karanta da ita kun fahimta kada ka zanna kai dai ka zo a makaranta amma matar ka tana nan jahila ko wankan janawa bata iya ba ka san wasu mata saboda jahilci akwai maccin da in za ta sallah a rolla take fara yi in ta yi a rolla sannan ta dau buta kun bayan ta ƙara a rolla sannan ta shiga makewayi ta yi ƙahara sannan ta fito ta yi sallah kun yi dariya wato ta ba ku dariya ko saboda me saboda jahilci ya bayyana gare ta karara dahara ake fara yi sannan a zo a yaron Allah a yi sallah to ita a ralla take fara yi saboda jahilci in ta gama a ralla sannan ta ce ta yi dahara kaga a ralla ta kare duk wanda ya shiga make wayyayi wani abu a ralla ce ta kare ta kamata in ta fito ta koma wata a ralla to amma saboda jahilci bata sani ba balle ɗan an zo karatu ya karatu mai ta fatihan mata sirat allazina dandanta alaihim gairil mangalubi alaihim walallami ma'amin daga saboda me saboda jahilci amma alhamdulillah yanzu suna zuwa makaranta ka gani ko dai ba su aiki da karatun dai sun dai gyara karatun ba su dai cewa dandanta alaihim dai ke kasan zuwa makaranta bai hana musu buki bai hana musu shan hakin maye bai hana musu kishi mugun kishi eh wanda ya saba ma shari'a duk zuwa makarantar mata bai hana musu wannan amma dai gara su zo din ba a cewa su bar zuwa su ci gaba da zuwa Allah ya ce su tai makaranta su nemi ilimi amma dai su tsoron Allah da sun tsaya sun yi aiki da abin da suka karanta da yafi kun fahimta ku in akwai cikin ku mallaman makarantar din makarantar ne islamiyya zan kala akari jikunan nan da suka zo da su makaranta bude ka ga me a cikin jikan nan sai da baka jikan nan ka bude ka gani in tana baka hakin mai a ciki makarantar ne islamiyya ake sai da hakin mai kala kala ga gida ko mota ko kujeran makka kaga wannan sihiri ne kun fahimta baya da kyau sannan duk wani tsince da tsike gumi kuma can aka kullo shi don haka ku ji tsoron Allah ku ba tsince makarantar ne ku tsaya ku yi karatu sannan kamata yayi jama'a a ce mai karatu kan imani ya shiga tsakanin ku da Allah bukin da mata ke in an yi haihuwa shari'a ta yadda da shi ba ta yadda da shi ba to amma mace ko tana zuwa makaranta in ta haihu zaka ga yanzu in makaranta ma za su abin ga a tayi wurin buki inda walima ce ta aure, wannan walima aure ta inganta ga maza da mata. Mun karanto walimar aure ta mata cikin Sahih al-Bukhari. Amma dai buki shi wannan buki babu shi. Na haihuwa, ɗan an yi haihuwa a taro a canye mato, a yi matutu cikin gida. Yinin nan da an kai tsegumi har wata uku, duk faɗin da za a yi cikin wata uku tsegumin da an kai gidan nan da an kai buki ne. Muna roƙon Allah ya shirya da mu, ya shirya da su. To haka sayyidina Ali ya fassara, yace maganar Allah da yace ku anfusakum wa ahlikum naran, ku tsare kawo nan ku da kuma iyalin ku daga wata irin wuta, ai Allah na cewa allimu ahlikum alkhair, ku karantar da iyalan ku abubuwa na alkhairi, ku karantar da su addini, ku karantar da su sunnonin manzon Allah, ku karantar da su abinda baya da kyau don su nisance shi, ku faɗa musu buki haram ne. Don haka duk matar ta ce ƴan uwata ta zanna buki, kace ba a zuwa buki, ba ke zo barka ba, barka ita as-sunna. Ina mun ka samu sunnancin barka, sunna ta tana sadda duk wani abin alkhairi, abin murna ya samu dan uwanka ya mai murna, ta dauki ciki, Allah ya saukashe ta lafiya, jama'a ta yi arziki ko bata arziki ba, ta haihu da kwandagi ko diya kwandaga, ka zo barka da arziki, barka da haihuwa lafiya, Allah ya raya abinda an kaya fa, Allah ya sa mata albarka, ke ku Allah ya baki lafiya. Wannan ya inganta ga sunna. Amma bayan an yi murna kuma a koma ini na bakwai yi buki, taron mata, taron banza, ka wanda yadda an kai mai wannan taro cikin gida, Allah ya shirya da mu. Ka ko san wata kan sai dai ka sake ta, amma ba ta barin zuwa yin buki. To irin ta inda tayi ba da izinin ka ba, ta kadda ta da kan mare ta, kuma sai an ka ce wata rama. رواه الحاكم موقوفا امام حاكم يروي عن حديث حديث موقوفي kaga موقوفي ga sayyidina Ali ko eh haka yake wannan hadisi sahihun mauqufun ne mauqufi ne ga sayyidina Ali tunga bai ce annabi ya ce ba kaga wannan fassarar da Ali yawa aya ko sai dai kuma wannan asari ya inganta ga sayyidina Ali don haka sahihun mauqufun ne wa qala shi hakim yace sahihun ala sharti ma wannan asarin sayyidina Ali ingantacce ne ya zo akan sharadin Bukhari da Muslim haka yake wannan asar sahihi ne Allah ya ƙara tsira da aminci ga Allah abinda ni faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi ya fi mini shafe cikin zukatan ku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.